Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai da jamhuriyar Niger kuna iya jin wannan shiri a yayin a gidan rediyon VOA Africa mita 102.5 da kuma ta tashoshin rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma Niyya. A yanar internet ma kuna iya jin mu duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu tsaro mu assalamu alaikum tare da Muhammad Laro da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC Sahabo Imam Aliyu ne ke farin cikin shaida mu kuma sake dawowa domin gabatar da wannan shiri a daren nan. Ba labaran duniya muna da rahoto daga yankin Niger Delta dangane da babban taro na kungiyar lauyoyin Najeriya da aka kammala a yau. Daga nan za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku. A halin yanzu sai a gyara zama ga labaran duniya tukuna.
To jama'a assalamu alaikum. Jami'an tsaron Somalia sun ce an kawo ƙarshen wata mummunar ƙawanya da wasu 'yan bandiga suka yi wa wani gidan cin abinci a babban birnin ƙasar inda aƙalla mutane 7 suka rasa rayukansu ciki har da mahara 2. Shugaban rundunar 'yan sandan Mogadishu Kanar Bishar ya ce da sanyin safiyar yau Juma'a kawo ƙarshen wannan ƙawanya. Harin kuma ya fara ne bayan da wata mota dauke da bom ta fashe a daren jiya Alhamis a kusa da gidan cin abincin Banadir wanda aka biyo bayan shi da musayar wuta. Sanadiyar mayakan kungiyar Al-Shabaab suka dauki alhakin kai wannan hari. Kanar Bishir ya jaddada cewa mutane 7 ne suka rasa rayukansu ciki har da fararen hula 5 da wasu jami'an tsaro 2. Ya kuma ce an kashe mahara 2 yayin da aka cafke guda daga cikinsu. Waɗanda suka shirya lamarin sun ce sun ga masu ba da agajin gaggawa suna ɗaukan gawarwakin mutane daga inda harin ya faru da safiyar yau Juma'a. Har ila yau an ga motar ɗaukan majinyata ta ɗauko wasu mutane 4 da suka samu munanan raunuka. Wata mota dauke da bom ta fashe a yau Juma'a a garin Siza da ke kudu maso gabashin Turkiya inda ta yi sanadiyar mutuwar 'yan sanda 11 a cewar jami'an asibiti. Sun kuma kara da cewa wasu da dama sun jikkata sanadiyar wannan hari. Kafafen yaɗa labaran ƙasar sun nuna tashin hayaki bayan aukuwar harin a wurin da ake tunanin shingen bincike ne na 'yan sanda. Harin na yau Juma'a ya faru ne da misalin karfe 6:30 na safe agogon yankin na Turkiya yayin da hukumomin ƙasar suka sha alwashin za su dauki fansa. Shi dai wannan gari na Siza da ke Sirnak yana kusa ne da wani lardi da ke kan iyakar Siriya da Iraki wanda mafi yawa kudawa ne ke zuna a cikinsa. Ya zuwa yanzu babu wata kungiya da ta fito ta dauki alhakin wannan hari. Amma kamfanin dillancin labaran Anadolu ya danganta harin da kungiyar PKK wadda kungiya ce da aka saka ta a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda da ke ta da kayar baya. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Italiya da ta riga ta galabaita daga girgizar ƙasar da ta faru a ranar Laraba ta sake fuskantar girgizar ƙasa har sau 2 a yau Juma'a a garin Amtris da ke tsakiyar ƙasar. Ɗaya daga cikin girgizar ƙasar da kai ƙarfin maki 4.3 yayin da ta biyun ta kai ƙarfin maki 4.7. Dukkaninsu kuma sun riga sun rusa gine-gine da suka haifar da tashin wani hayaki da ya firgita mutane. Tun bayan girgizar ƙasar da ta auku a garin Amtris, yankin ya sake fuskantar wasu ƙananan girgizar ƙasa sama da 500 waɗanda ba su yi wani tasiri ba. A ɗaya ɓangaren kuma jami'an ƙasar sun ce adadin waɗanda suka mutu daga wannan girgizar ƙasa ta farko mai ƙarfin maki 6.2 ya kai 267, kuma mafi yawan waɗanda abin ya rutsa da su mazauna garuruwan Amtris ne da Aketa da Akumoli. Sai dai sun ƙara da cewa akwai yiwuwar adadin mutanen da suka mutu ya ƙara haurawa yayin da ake ci gaba da neman waɗanda suke da saurin numfashi. A ƙarshe, matsayin nan da wata babbar kotun Faransa ta ɗauka na cewa wato na haramta sanya kayan wanka na burkini da matan musulmi ke sawa ya saba wa doka, mai yiwuwa ta hana wasu garuruwa aiwatar da dokar ta haramta sanya irin wannan kaya. Amma kuma kamar yadda masu fashin baki ke cewa ba lallai bane wannan hukunci ya kawo ƙarshen muhawara kan sanya irin waɗannan kaya da mata ke sakawa yayin da suka je bakin teku domin yin ninkaya. Alƙalan kotun su uku sun yanke hukuncin cewa haramta sanya burkini da garin Villeneuve-Loubet yayi ya saba muhimman 'yancin ɗan adam, waɗanda suka haɗa da walwalar tafiya daga wani wuri zuwa wani wuri da kuma 'yancin walawa. Hujjar da garin na Villeneuve-Loubet ya gabatar na cewa sanya burkini da ake yi ninkaya da shi zai iya haifar da matsalar tsaro a zakatan mutane ba kwakwara hujja ba ce, inji kotun. Aƙalla garuruwa 30 da ke gabar tekunan ƙasar ta Faransa suka haramta wa mata saka wannan kaya, lamarin da ya samu goyon bayan wasu manyan jami'an gwamnatin ƙasar.
To madalla labaran duniya gama ji daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Yau Juma'a kammala babban taro na kungiyar lauyoyi ta Najeriya a birnin Port Harcourt. Taron ya dauki mako daya. Bayan taron ne Lamido Abubakar Sokoto ya tattauna da shugaban sabon shugaban kungiyar lauyoyi ta Najeriya wato Alhaji Abubakar Mahmud kan abubuwa da suka tattauna a wannan taron na tsawon mako daya.
Wato na yadda za a inganta aikin lauyoyi a shekaru da suke gaba ba tare da wani jinkiri ba. Kamar yadda aka sani, akwai kalubale da jama'a suke wa lauyoyi da kuma kotuna, musamman yadda ake tafi da harkar shari'a kasan nan, wanda ya kawo rashin jituwa kwarai da gaske a kan harkar da mu kanmu da muke gani. To dole mu inganta aikin mu na lauyoyi, dole kuma mu inganta kula da shi, kuma dole mu dada wato bazo wajen inganta ilimi na zamani da lauyoyi suke bukata dan ya zo daidai da bukatun da ake da su na zamani. To wannan a takaice abin da muke magana kenan yau.
Shugaban kungiyar lauyoyi na kasa ya kara haske bisa rinjimin da ke faruwa akan yadda ake yanke shari'o'i a kasar. Misali kamar dambarwar jam'iyyar PDP da kuma yanke hukuncen kotuna daban-daban.
Wannan abu ne wanda NBA ba ta ji dadin sa ba, kuma ba ta jin dadi, kuma dole mu yona ba kai ba kuma alƙalai kadai ba, har da mu lauyoyi wanda aka same mu da wato hannu a cikin irin wannan tafarki, dole a dau mataki akan su. Wannan abu ne za mu mai da hankali a kansa kwarai da gaske, don bai cancanta ce kotuna suna fitar da sakamako daban-daban ba bisa kawai son zuciyarsu. Wannan
ita ma wata lauya da ke zaman kanta da ta halarci taron ta bayyana yadda ta ga taron.
Sunana Barisa Mamatu Manu. I'm from Adamawa but I work with INEC in Abuja. Gaskiya abun ya fadakar sosai kuma ya mini dadi. Da an fadi nasaran da aka ci, menene matsalolin demokradiya a Najeriya, ya yake a cikin doka, ya za a yi a bitsarin sa, ya za a yi kuma ci nasara a kai. Duk kuma kowa ya kawo guduma, sani kana na yi tambaya a game da matsalolin din da muke samu a cikin ayyukan din na lodin da kuma demokradiya yanzu. Abun kuma ya fadakar gaskiya ya yi dadi. Abun da aka fada da in aka yi amfani da shi gaskiya akwai nasara. Tun da kaga duk wani lawyer wanda yake da wani matsala game da yanda yake samu a wajen office ko game da aikin, ya fada kuma an kara fadakarwa, an yi tambayoyi kuma an yi ansosi. Ni kaina na ce maka na yi tambaya game da matsalar da muke samu da polisawa a wannan demokradiyya din. Don sai kaga mutum zai zo da case din shugabanka, gashi yana da nasara, yana da gaskiya, sai an je police station sai su canja al'amura ya zama wani abu daban. Sai su hana ka yin aikin ka da ya kamata kai, kuma su wani abu ba su da ilimin sa a gaskiya. Jiya IG na da Sunday Arase ya zo jiya, shi na tambaya ma. So shi ne zai ce matsalolin mu yanzu suna kokari su, amma shi yanzu ba ya kan kujira, amma tun da ainihin IG zai zo za a sanar da shi kuma zai dauki mataki, tunda akwai complaint numbers da suka bayar wanda in aka hana ka incinka ka kira number ka ba da complaint akan duk wani police da ya taka doka ko ya musgilawa ayyukanka.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Lamido Abubakar Sokoto daga Port Harcourt. Masu aura sai a ci gaba da shakatawa da wannan kida na Hussein Jikan Boka kafin mu bude layukan tarho domin jin ra'ayoyinku.
Sirje lalo sarki kallashe sace ba ka ba maka gode. Sirje lalo sarki kallashe sace ba ka ba maka gode. Yau ya maka goba ya kara. Kan Allah ya baka dole na baka yo in ya kana ka ba mai baka kan daga daga bo yo kan ba bo daga bo ya ka ga madi hajini na usaini madi hajini na usaini Allah da karuna ga wani tadi haruna uji ga wani tadi ke kare wa in ka dan ke wa rungu sun fani na dan ke na wose ni dan na dan ke dan babu wanda za fa ya jele bato a gaban mu balalai ba kallo kwana ne sayo me ci da zuci ba ci riba ko ya ci ma ka san sai fadi made haji ne na usai ne nan hade da mai gobe ne nan me mana baban lade yo birna patas ko man haka ne gaidan ali dan ali da ke gaidan ali oji kandisa sarki ali oji kandisa manya da baban fage baban zara mai kana kariya to daga nan saka san mulki sarki ali ubi ka kai shi birni bi kanan haka yi ni yaro ka je ka fi ka tafi ka ikanta je garin ku tafi ka sabe ka ke da wannan aiki mate makon maro kan binni mate makon maro kan dadi mai rokon amanan binni ga mai rokon amanan dadi na kama bata wasai ago yo dogon kaga abin ka fati ko shi ko na ce fu ilahi ku
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari 1 202 205 2655
to mai kira na farko daga Bauchi bismillah hallo da alama mai kira daga Bauchi ko an samu yar tangarda ne da layin nasa mai kira daga Bauchi kana tare da mu babu alama da alama layin sa ya tsinke to kamar yadda kuka sani yau rana ce ga mai kira daga jihar Benue bismillah
ina lawan garba daga Benue
na'am an lawal bismillah na'am
na'am
nace bismillah
wato wato damuwa na shine maganar nan namu jihar Duna tunda Buhari ya hau mulkin nan gwamnan nan ba wani abin da ya zina namu a kasar nan
to
sai shiru kawai a bisa baya komai wallahi
to Allah ya kyauta yanzu kuma bari mu je makwabciyar jiha Taraba mai kira daga Taraba muna kana tare da mu
ina tare da ku
to bismillah wa ke kira
kamai kana magana da Dr. Bala yaro mai magani ne a Jalingo
na'am Dr. Bala
ina kira ne ga gwamnatin Nigeria game da maganan alƙalin da suke shari'a nan don Allah da Annabi su yi kokari don Allah su yi adalci saboda ana ga duk mutanen duniya sun zuwa mana ido fa wallahi suna bamu kasawa ga baki da
kamar wace shari'a kake gani take ta bamu kasawa ko ta baiwa Najeriya kasa
ake ba mu kasawa akwai wata shari'a da ake yi a Fatako da kuma wanda ake bada ake yi a Abuja
to
wani taro ne na PDP wanda aka shirya ta wannan kwanan nan aka tashi shiryawa sai su aka ce wai ai wata kotu ta bada umarnin a hana wannan taro kuma kotun Fatako kuma ta bada umarnin ai taron kaga wannan mutanen duniya kaga sun zuwa wannan ido
yanzu
wannan abun kaga zai nuna zai bamu ba gwamnatin din
tsakanci yanzu ai kaji shugaban kungiyar lauyoyi na kasa baki dai sabon yake cewa lalle abin yana daure musu kai kuma za su dauki mataki akai mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu tafi jihar Niger wa alaikum salam wa ke magana
Usman ne daga nan jihar Niger Kwanta Gora
na malam Usman me a gudumawar ka
me gudumawa na ina kira ga gwamnatin Najeriya da a taimaka a duba muna wani hanyar na zuru zuwa Kwanta Gora akwai gada nan ya yanke babban gada ne wallahi liyoji a taimaka muna a kawo gudumawa don jama'a suna mutuwa a wannan wurin
to mun gode kwarai da gaske da fatan wadanda aka yi domin su sun ji yanzu kuma bari mu nufi jihar Zamfara Hello?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Kuna magana da Muhammad Sani daga Gusa.
To malam Muhammad Sani, me ke tafi da kai?
To ga ni dai ra'ayina gaskiya dangantse da gwamnatin jihar Mutsi.
Eh.
Game da dukkan ta bati da ta samu ta karfi 8 ba a yawo da mashina.
Eh.
Tun wata 6 daga nan wuce.
Eh.
To tsakani da Allah gwamnati ta jiba mutane na cikin wani hali. Har dai wanga yanayin da ake ciki ɗan sanda na wa mutane wala kai. Suna bugge mutane da mota, suna anshe mashina.
To ai ƴan sanda ke yin haka?
Sai ƴan sanda ke suna cikin tafiya ƙarfe 8 saura kwata ko saura minti 10 ko ka dan bata lokaci ka sai ƙarfe 8 saura su cimma da mota su buge ko ka tsaya masallaci a sallah sai su mashina. To suna cikin zarin al'umma jihar Zamfara don Allah don Annabi muna kira da gwamnatin jihar Zamfara ya tuna zaɓe na mu don Allah ya diba ya fosa mata lakani da jihar Zamfara.
To mun gode ƙwarai da gaske, yanzu kuma bari mu je Abuja.
To kuna magana da mutum daga Abuja.
Na'am Malam Murtala.
To abin da nake so in tofa albarkacin baki na nema akan wannan maudu'i na. Gaskiya ina injina ma shugaban ƙasa ne akan ayyukan da yake yi.
To
saboda gaskiya ƙasar nan in ba irin sa ba.
Eh.
Ayyukan suna da wahala.
Mm.
Dole ne duk wahala da talaka suke sha su ci gaba da haƙuri su ma Allah godiya da Allah kawo masa wannan bawan Allah.
To.
Zuwa ga wannan mutane da suka yi shekara 16 suna mulki ko kuma shekara 32 suna mulki ba abin da suka yi a kashe arewacin Najeriya da lalata talakawa. Hana talakawa ilimi, hana ƙasa ta ci gaba duka abin da suka yi kenan shekara 32 da aka yi ana mulki ba wani abin da za a daga mana a ce mana an yi mulki a arewa.
To wannan laifin gwamnoninku na arewa ne ko kuma laifin gwamnatin tarayya?
Ba mutanen duka gwamnatin tarayya da gwamnonin ba wani mai kishin kai, mai kishin ƙasa, mai son talaka ya ci gaba.
Mun gode ƙwarai da gaske, bari mu je jihar Nasarawa.
To, na'am. Assalamu alaikum Sahabu Imam.
Wa alaikum. Kuna
tare da shugaban kungiyar muryar nasara ta jihar Nasarawa.
Na'am.
Garba Salih likitan radio na garin Agwa Bindomin jihar Nasarawa.
Na'am Malam Garba.
To, alhamdulillah, yau Malam Sahabu Imam ina so in yi roƙo ne musamman a gwamnan jihar Nasarawa da shi da ma'aikata na wannan jiha ta jihar Nasarawa. Ina roƙo don Allah don Annabi su yi haƙuri su zauna su sasanta a tsakaninsu domin ma'aikata su koma aiki. Saboda gashi ƴaƴanmu suna nan suna ta yawace-yawace kuma asibitoci na gwamnati duk gaba ɗaya an kukkule babu ma'aikata ba sa aiki. Ina roƙo don girman Allah su ji tsoron Allah. Wannan gwamna ya san cewa su al'umman jihar Nasarawa suna hannun Allah suna hannun shi. Saboda haka su yi haƙuri da Allah su zazzunta tsakanin shi da ma'aikatan jihar nan a koma bakin aiki domin ayyuka su ci gaba da yi.
Mun gode ƙwarai da gaske, bari mu koma jihar Zamfara.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Malam Kibirka da aiki, kana magana da Hafizu Balaraba Gusau shugaban kungiyar muryar talakarishin jihar Zamfara.
Na'am Malam Hafizu.
Ta gurgurje ra'ayina ni shine zan yi tsokaci ga ainihin gwamnatin jihar Zamfara da kuma ƴan majalisunmu na jihar Zamfara wanda a kwanakin baya mun ji sun yi yunkurin shige gwamna kuma daga bisani aka samu daidaituwa. To kirana ga ƴan majalisa shine a lokacin da suka yi yunkurin shige gwamna sun ce sun yi ne don buƙatun talakawa ko kuma mu ce al'umma. To kuma sun samu daidaituwa, mu kuma al'umma mun ji shiru wanda saɓanin haka ya kamata su yi ma al'umma bayani cewa in dai don ƙashin talaka ne suka yi wannan yunkurin to wanne irin al'amura ne za su canza ko kuma menene za mu gani a ƙasa. Na gode, ku tashi lafiya. Hafizu Balaraba Gusau.
To madalla Hafizu, mun gode, bari mu je jihar Taraba. Hello. Wa alaikum salam.
Hello.
Hello, muna jin ka, ci gaba.
Magana da kai. Magana Alhaji Sa'idu ne daga AB.
Na'am.
To Allah, muna roƙon gwamnatin tarayya ne ta gyara mana tsakanin Yalwa zuwa Ibbi da kai Yalwancan dan zuwa Ibbi. Wannan hanya ba kyau. Hanya ne ko mai muhimmanci wanda ya da ainihin Plateau da Taraba. Shi ne ma ake hanya ake tafiya ma daga wurin zuwa har Kano.
To.
Wannan tarayya da Allah ta taimaka mana.
To Allah ya sa wanda aka yi domin su sun ji. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Sokoto. Hello?
Hello.
Bismillah muna.
Kuna magana da Mallam Umar Magaji, malamin asibitin gidan Rahi.
Malam Umar, kana kusa da radio ka, na san ka dan nisance shi amma yanzu ina jin radio. A nisance shi ko a rufe shi da Allah.
Umar Magaji, malamin asibitin gidan Rahi, Ilela Loha Gama.
Na'am.
Jihar Sokoto.
Wato
tambaya ta don Allah, a kwanakin baya an sha nana ta cewa an samu man fetur a jihar Sokoto.
Yanzu kuma bari mu nufi jihar Adamawa.
To Malam Amos Odie diga son Adamawa State.
To Malam Amos.
Yawa, ina so ne dama in kira cewa talakawa suna shan wahala. Ina kira bisa ga gwamnati su dubi cewa ana shan wahala sosai.
To ta wani bangare?
Ta wurin abinci, kayan hatsi yana da wahala, magunguna da sauransu.
To me yasa abinci yake da wahala? Ba kuɗi ne ko ba ko yayi tsada?
To ga komai yayi tsada a kasuwa, mutum talaka ba ya ci abinci su uku kamar yadda ya kamata ba.
To
so ayi kokari dai a kuka tallafa domin talaka su sha su samu su biya bukata, don akwai wahala sosai a kasuwa.
To Malam Amos, mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Oyo. Malam, wa alaikum salam. Radion kan ina jin radion, kuma bani cika son in ce a rufe radio, saboda lokacin nake dauka in ce ma ka rufe radion nan da na samu boye na bai wani dama ya bada ra'ayinsa. Da Allah ni sanci radion nan.
To
bismillah.
To mene rasidi dana ya rufa daga Kiji?
Na'am.
Da Allah, ina fata in shiga fuskar ana jin shawaran gari akai a gaggauta dauki matakai don wahalan ga yayyawa.
To
ina cikin sananin wahala sosai.
To
a cikin yayyata da wurin mu komai yayyata da don Allah in shina jin shawaran gari ake a cikin radio ke dauki matakai tun wuri na wuri.
To mun gode muku kwarai da gaske ga baki da wanda suka samu dama suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu. Allah saka da alheri, sai kuma ranar Litinin da ikon Allah za mu saki dawowa da wani sabon shiri. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan Washington DC, ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Cikin daren jiya ne waɗansu 'yan wasan ƙasar Jamhuriyar Kamaru su guda 24 suka dawo, waɗanda suka wakilci ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru a wasan Olympic da gudanar a ƙasar Brazil. Anda suka komo gidan ba su taɓuka komai ba, ko lambar yabo guda ɗaya ba su zo da shi ba. Na tambayi Ismaila Muhammad, ɗan damben zamani ne wanda yake kare kamun ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru amma masu kilo 60 zuwa 70, shi ma yana daga cikin waɗanda suka je ƙasar ta Brazil ɗin. Ko me yasa ba su taɓuka wani abin, ku zo mu gani ba?
Wallahi abu da yawa kasan shanin Kamaru sheda hankali. Turawa su suna preparing kansu umon shekara daya biyu, mu sha jira dan wata daya wata biyu a saka mu aiki, kuma za mu je mu yi wasa da manyan duniya, kuma manyan duniya su suna preparing kansu. Wallahi akwai canji dewa rayuwar Brazil da na Africa, wallahi daban ne. Tun akwai komai na aiki, zaka yi aiki sosai, zaka huta sosai, zaka ci abinci sosai, ba daya bane da na Africa akwai matsala da ba kayan aiki.
Yan wasan kallon kafan kasar ta Jamhuriyar Kamaru, yan kasar shekaru 20, sun kai tafasu can kasar Kenya, anda suka fafata da kungiyar kallon kafa na kasar Kenya domin neman cin kofin matasa na nahiyar Afirka, wanda za a gudanar a kasar Gabon a shekara na 2016, inda Mutabus Lions matasa su lallasa kasar ta Kenya ne da ci 2 da nema. Ita kuma kasar Kenya ta maka kwallo daya a ragar kasar ta Jamhuriyar Kamaru. An gudanar da wasan ne a babban birnin kasar Nairobi. Yanzu matasan da na kasar ta Jamhuriyar Kamaru suna shirin karawa ne da kasar Sudan ta Arewa a birnin Khartoum a cikin wata mai zuwa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To yanzu kuma sai shirin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ilmantar da ƴa mace wani babban makami ne mai ƙarfin gaske wurin rage talauci da daidaita al'umma. Duk da haka akwai ƴan mata miliyan 62 da ya kamata a ce suna makaranta amma ba su zuwa. akwai dalilai da ke hana yaran matan zuwa makaranta. A wasu wurare, iyaye ƴan matan suna ganin aikin da ya kamaci mace shine aikace-aikacen gida, ko ɗebo kirare, ko ruwa, ko kuma kula da ƙanninta. Wani lokacin iyayen ba su da isasshen kuɗi da za su kai yaran makaranta, don haka sai su shigar da yaran maza kaɗai. A wani lokaci ƴan matan ne dan kansu suke ganin ba za su iya karatun ba, saboda abinda suke yawan ji cewa ba ta da basira ko ba ta cancanci zuwa makarantar ba, don haka sai su ɗauki wannan maganan tamkar batun gaskiya cikin tunaninsu. A wasu wuraren ma akwai al'adu da ke hana yaran mata karatu ƙarƙashin malami namiji, don haka idan ba malama mace sai a hana yaran mata zuwa makaranta. Wannan shine abinda ke faruwa a wurare da dama a Afghanistan. Galibi ƴan matan na karatu a wuraren malaman mata kaɗai ne. A Afghanistan kuwa, ana fama da ƙarancin malumma matan. Dalilin haka ne Amurka ta fito da wani shiri na Let Girls Learn, da zumar magance ƙalubale da ke hana mata balagaggu samun ilimi mai inganci, kuma take ƙoƙarin faɗaɗa wannan shiri a ƙasar baki ɗaya. A cikin watan Yuli, hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa ta Amurka USAID ta yi wani haɗin gwiwa tare da hukumar taimakawa ƙasashe masu tasowa ta Burtaniya DFID, suka taimakawa shirin horar da malumma mata masu yawa a Afghanistan. USAID ta samar da dala miliyan 25 wurin kafa makarantar horar da yaran mata koyarwa, waɗanda ke zango na 9 zuwa na 12. Manufar wannan shiri ne kimtsa su fara koyarwa a yayin da suke ci gaba da karatu. Idan sun gama karatun, sai su zarce kai tsaye cikin sana'an koyarwan. Ta hakan ne za su iya taimakawa wurin ilmantar da yaran mata masu tasowa a Afghanistan. Ilmantarwa da ƙarfafa yaran mata ɓangare ne cikin muhimman matakan da muke ɗauka na rage matsanancin talauci da ƙarfafa gwiwa da ganin al'umma ta tashi da ke cike da ƙoshin lafiya da ilimi. USAID da DFID suna aiki tare wurin taimakawa matasa mata a Afghanistan su samu horon zama malamai, saboda karantar da masu tasowa da kuma ci gaba da yaɗa ilimi wanda zai kai ga ƙasar Afghanistan baki ɗaya a nan gaba. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Shi ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a taƙaice.
Matsayin da wata babbar kotun Faransa ta ɗauka da ke cewa haramta sanya kayan wanka na burkini da matan musulmi ke sawa ya saba wa doka, mai yiwuwa ta hana wasu garuruwa aiwatar da wannan doka ta haramta sanya irin wannan kaya. Amma kuma kamar yadda masu fashin baki ke cewa ba lallai ba ne wannan hukunci kawo ƙarshen muhawara kan sanya irin wannan kaya da mata ke sakawa yayin da suka je bakin teku domin yin ninkaya. Ƙasar Italiya da ta riga ta galabaita daga girgizar ƙasar da ta faru a ranar Laraba ta sake fuskantar girgizar ƙasar har sau biyu a yau Juma'a a garin Amtris da ke tsakiyar ƙasar. Ɗaya daga cikin girgizar ƙasar ta kai ƙarfin maki 4.3 yayin da ta biyun ta kai ƙarfin maki 4.7, dukkaninsu kuma sun rusa gine-gine da suka haifar da tashin wani hayaƙi da ya firgita mutane. Wata mota ɗauke da bom ta fashe a yau Juma'a a garin Siza da ke kudu maso gabashin Turkiya, ta kuma yi sanadin mutuwar 'yan sanda 11 a cewar jami'an asibiti. Sun kuma ƙara da cewa wasu da dama sun jikkata a sanadiyar wannan hari. Kafafen yaɗa labaran ƙasar sun nuna tashin hayaƙi bayan aukuwar harin a wurin da ake tunanin shingen bincike ne na 'yan sanda. Harin na yau Juma'a ya faru ne da misalin ƙarfe 6:30 a gogon yankin na Turkiya, yayin da hukumomin ƙasar suka sha alwashin za su ɗauki fansa kan wannan hari da aka kai. Shi dai wannan gari na Siza da ke Sirnak yana kusa ne da wani lardi da ke kan iyakar Siriya da Iraki, wanda mafi yawan Kurdawa ne ke zaune a cikinsa. Zuwa yanzu babu wata kungiya da ta fito ta ɗauki alhakin wannan hari, amma kamfanin dillancin labaran Anadolu ya danganta harin da kungiyar PKK, wadda kungiya ce da aka saka ta a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda da ke tada kayar baya.
To gaishe ka da haka kuma Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a daren nan, sai kuma can da asbahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri, ciki har da abar ya huce da Ibrahim Alfa Amir ke gabatarwa. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wadda ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta kula da aikin gabatar da shirin, da ma injiniya Malam Sidrak da ya taya riƙa mata, a nan ne Sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku, mu zama lafiya.